This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani sarauniya fara'a da nomad da law da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiyar a yau Laraba. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda yanzu haka kenan Amurka yana rangadin kwanaki hudu, ya ce cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan ƙungiyar Boko Haram. Shugaba Barack Obama ya buƙaci ƙasa Iran da ta saki Amerikawa nan uku da suke riƙe da su kana ta taimaka ta nemo cikon na hudun. Jiya Talata, 'yan ƙasar Burundi suka fita domin kada ƙuri'a da ya biyo baya da tarzoma.
To, kanu labaran kenan. Dangane da faduwar farashin abinda Najeriya ta fi dogaro da shi, wato man fetur, Buhari ya ce tunda kiɗa ya canza, dole fa rawa ma ta bi sahu.
As we take steps in diversifying to a non-oil driven economy.
To, ko mecece fa'idar taron bitar da aka shirya ma wakilanmu a Abuja?
Tun koyi abubuwa da dama, ka san shi aikin jarida wani abu ne wanda yanayi yana canzawa.
Kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin sana dimokuraɗiyya a yau. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Masu aure tare da sallama. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda yanzu haka yake na Amurka yana rangadin kwanaki hudu, ya ce cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka addabi arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban ya yi wannan kalamin ne salin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon. Ya ce Najeriya ce za ta jagoranci sojojin takwarorinta na ƙasashen Chadi, Nijar, Benin. Ya ce sai sun ga bayan ƙungiyar. Shugaba Buhari, wanda shi ma ɗan arewacin Najeriya ne, inda Boko Haram ta fi ɓanna, ya ce ana samun nasarar yaƙi da wannan ƙungiyar, sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba. Amma ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon na sashen Turanci, Peter Clotty, cewa rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kashe shugabansu, haka kuma an horar da sojojin haɗin gwiwa da suka haɗa da na ƙasashen Chadi, Nijar, Najeriya da Jamhuriyar Benin. Ya ce ta haka ne kawai hanyar shawo kan wannan ƙungiyar, haka kuma ƙasar Kamaru za ta ba da gudunmuwar sojojinta wajen yaƙan ƙungiyar ta Boko Haram. Yanzu haka yana matakin kusa da na ƙarshe na wannan ziyarar da yake a nan ƙasar Amurka, wanda bayan ganawar da ya yi da shugaba Obama mai masaukin nasa, haka kuma ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry kafin ya gana da 'yan Najeriya da 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau.
To, shugaban Amurka Barack Obama ya buƙaci ƙasar Iran da ta saki Amurkawan nan uku da take riƙe da su kana ta taimaka ta nemo cikon na hudun wanda aka yi imanin yana nan ƙasar. Mr. Obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu Amurkawan nan da aka tsere su ba bisa ƙa'ida ba. Obama yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a Facebook. Ya ci gaba da cewa wajibi ne a sako su Johnson Resign, shi da Pastor Said Abedin da kuma Amir Hakmati, wani tsohon sajamanjan sojan ruwa. Kana ƙasar ta Iran ta taimaka ta nemo Robert Levinson. Ya ce akwai buƙatar waɗannan mutanen su dawo cikin iyalansu. Sai dai kafin yanzu, 'yan uwan waɗannan bayan Allah sun soki lamirin shugaba Obama da zargin yin buris da ƙoƙarin ganin an sako waɗannan mutanen da aka kama, musamman a lokacin da ake tattaunawa da ƙasar ta Iran akan batun makamin nukiliya. Suka ce da an sa batun waɗannan mutanen cikin yarjejeniyar da aka yi da ƙasar da tuni ma an sako su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Be Jiya Talata ne ƴan ƙasar Burundi suka fita domin kada ƙuri'ar da bayan sai biyo da tarzoma na yunkurin da shugaban da ke kan karagar mulki Pierre Nkurunziza lai zabe zagaye na uku. An ji ƙarin bindiga da fashewar gwamnati wanda hakan ya yi musabbabin mutuwar mutane biyu, ɗaya daga cikin su ko ɗan sanda ne. Wakilin wannan gidan rediyon ya ce babban birnin ƙasar na Bujumbura musamman lokacin da ake jefa ƙuri'a a jiya, sai dai kuma mutane suka ce aka ce ba su fito ba sosai. Waɗanda suka gane wa idanunsu wannan zaben suka ce ƙauyen shugaba Pierre Nkurunziza wato Mbuye nan ne mutane suka fito ba laifi, da kuma wasu sassan ƙasar da ke goyon bayan shi shugaban. Duk da yake cewa ‘yan adawa sun ƙauracewa zaben, amma duk da haka an gudanar da shi duk da yake an kwashe watanni ana kai ruwa rana tsakanin ‘yan adawa da gwamnati, da da roƙon da wasu ƙasashen duniya suka yi wa shugaba Nkurunziza na kar tsaya, amma ya ƙi madagas sai da ya tsaya takarar. Yanzu haka dai masu su kallamirin gwamnatin nasa sun buƙaci da kar a bari ya mulki ƙasar na wa'adi uku. To sai dai a waje ɗaya kotun ƙasar ce ta ce yana da hurumin tsayawa takara domin wa'adinsa na farko a shekarar 2005 ba jama'a ne suka zaɓe shi ba, ‘yan majalisar dokokin ƙasar ne. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa jiya Talata cewa yin gaban kansa ya gudanar da zaɓen, wanda kuma shi ne ake sa ran ya lashe, hakan ya saɓa wa wato zuman martabar zai zubar ba martabar ƙasar a idanun duniya, kuma ya saba wa jejeniya Arusha wanda ya kawo ƙarshen yakin da ƙasar nasa ta kwashe tana yi a lokuta can baya.
Jiya Talata ce sakataren harkokin wajen Amurka Ash Carter ya gana da Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu domin bashi tabbacin cewa ƙasar Amurka za ta ci gaba da bata gudummawar tsaro duk ko da yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar Iran. Sai dai kafin Prime Minister ya yi wa baƙon nasa marhaban, sai da ya yi masa fuskan buhu kafin ya fara magana, wadda suka kwashe sa'o'i biyu suna yi. Sai dai wato har aka gama ba wanda ya yi bayanin abubuwan da suka faru a tattaunawar. An dai wato amma dai shi muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Isra'ila Zipi Hotolviva yana nuna cewar ƙasar Isra'ila za ta ci gaba da tsayawa kan matsayinta na sukar wannan yarjejeniyar da aka cimma da Iran har sai ‘yan majalisar dokokin ƙasar Amurka sun cika wa'adinsu na kwanaki 60 domin duba wannan yarjejeniyar. Ya ce kar a yi tsammanin cewa matsayinmu zai wato ba zai yi tasiri ba, a haka za mu ci gaba da ganin mun shawo kan matsayin Amurkawa game da wannan takunkuman.
An kashe wani tsohon ɗan ƙungiyar Al-Qaida lokacin da sojojin saman Amurka suka kai wani hari a farkon wannan watan. An samu wannan ɗan talikin ne dai sa'in da yake tafiya a kan hanyarsa kusa da Samada. Shi dai Musnal Fadi yana tafiya ne cikin motarsa ranar 8 ga wannan watan lokacin da wannan lamari ya rutsa da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga mafarin wato nan birnin Washington, inda muke ci gaba da kawo muku yadda take kayawa a ziyarar da wato a ziyarar aikin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo, inda a yanzu za a ji ni jawabinsa ga shugaban Amurka Barack Obama da kuma sauran duniya. Abokin aikinmu Salihu Garba na wurin.
Yayin da ya ci gaba da jawabinsa, shugaba Buhari ya ce ko da yake ya san haƙin da ya rataya kan gwamnatinsa wurin samar da yanayi mai kyau ga harkokin kasuwanci da tattalin arziki, dole ne fa ‘yan kasuwa su taimaka da ɗaukan nauyin haɓaka tattalin arziki da inganta kasuwanci a matsayin ƙoƙarin ci gaba.
This is even more so for us in Nigeria as we take steps in diversifying to a non-oil-driven economy. In particular, we will welcome genuine investors who are willing to come to Nigeria.
Ya zama na wajibi a Najeriya gwamnati da ‘yan kasuwa su tashi tsaye yayin da muke ƙoƙarin karkata harkokin tattalin arziki daga dogaro ga man fetur zuwa wasu fannoni. Musamman za mu yi maraba da waɗanda suke son su zo Najeriya su saka jari a ayyukan haƙan ma'adanai. Samar da aikin yi na cikin alƙawuran kamfen da shugaban ya yi, ya ce zai iyakar ƙoƙarinsa ya cika alkawarin. Ya ce babu wata hanyar yin hakan illa haɓaka harkokin masana'antu da gine-gine da kafa kamfanoni. Shugaba Buhari ya sake jaddada kudirin Najeriya ta haɗa hannu da 'yan kasuwa da za su haɗa gwiwa da ita domin cimma muradinta na fada da tattalin arziki su kuma su kwashi nasu ribar.
There is more to Nigeria than oil. This is why I will continue to stress the need for increased United States investment.
Gaba yana cewa akwai abubuwa da yawa a Najeriya banda man fetur na kasuwanci, saboda haka gwamnatinsa za ta mayar da hankali akan bukatun 'yan kasuwa. Yace zai kafa manufofin da za su taimaka saboda samun ci gaba. Gwamnatinsa za ta rage barna da kuɗi da tabbatar da kowa ya amsa abin da ya yi da yin mulki mai adalci. Dole kowa ya kiyaye doka da ƙa'ida, ka'in da na'in, da bin yarjejeniya, da kuma cire duk wani abu da ka kawo cikas wurin yin kasuwanci.
Ladies and gentlemen, Nigeria has enormous economic potentials that require heavy funding which cannot be sourced locally in Nigeria alone. In this regard, I want to use this
to encourage you. Nigeria na da albarkatu da za su haɓaka tattalin arzikinta, amma ba ta da kuɗin da za ta fitar da su ba tare da taimakon ƙasashe kamar Amurka da 'yan kasuwanta ba. Saboda haka, ku tuntuɓi masu tara jari kamar banki fitar da shigar da kaya na Amurka su taimaki ƙasarmu. Yace kamar yadda aka sani, samun makamashi ko da yaushe yana rage kuɗin yin kasuwanci. Saboda haka, Najeriya na buƙatar jari daga Amurka akan makamashi domin haɓaka wutar lantarki a Najeriya. Yace ya san ƙalubalen da samar da wutar lantarki ke fuskanta a Najeriya, kamar ƙarancin iskar gas da fasa bututun mai da suka hana jama'a samun isasshiyar wutar lantarki. Shugaba Buhari ya ce haɓaka tattalin arziki ba zai yiwu ba sai da ingantaccen tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar.
As such, I am giving full attention to the fight against Boko Haram insurgency in collaboration with Nigeria's immediate neighbors. To this end, Nigeria has pledged.
Saboda haka, na mai da hankali akan yakar Boko Haram tare da ƙasashe da ke makwabtaka da mu. Najeriya za ta ba da dalar Amurka 100 ga rundunar yaƙi ta ƙasashen da ke da headquarter a ƙasar Chadi domin samar masu ingantattun kayan aiki da za su murƙushe Boko Haram.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, kada tayi ko bar kabilanci da bambanci.
Wannan haka yake, a kuma gaida Salihu. To yanzu kuma bari mu kada Najeriya gaba daya, inda aka kammala taron bitar dabarun aiki na zamani wanda aka shirya ma wakilanmu na muryar Amurka a Abuja. Hassan Maina kaina gare ka.
The objective is make sure that reporters write stories.
Inna Dubuski, daya daga cikin jagororin da suka jalagabar taron bita da gidan radio muryar Amurka ya shirya ma'aikatarsa da ke nan Najeriya, tace makasudin wannan taro shine don tabbatar da wakilan gidan radio muryar Amurka na rubuta labarai kan kiwon lafiya da ilimi ta hanyar haduwa da mutane da kuma sada su da juna, saboda tsarin aikin jarida na canjawa da gaggawa a wannan zamani na internet.
They need to make sure that their audience
tace akwai buƙatar wakilan na VOA suke tabbatar da masu sauraro na fahimtar me ake magana a kai, domin su ma na tattauna ire-iren batutuwan da suke saurara tare da iyalai da kuma abokan arziki. Tunda farko cikin jawabinsa, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Mr. Leon Kien, ya bayyana irin canje-canjen da sashen ke fuskanta don ya dace da wannan zamani, kuma ya tabbatar masu sauraro cewa muryar Amurka za ta ci gaba da jan ragama a wurin cimma buƙatun masu sauraro. Yace kwanan nan sashen Hausa na muryar Amurka zai kaddamar da tashar talabijin mai suna VOA Hausa TV inda a wannan wurin taro aka sanya shirin farko na guji inda mahalarta suka hango Bello Galadanci da Maryam Dauda na karanto labarai a tashar talabijin cikin harshen Hausa. Isa Lawal Ikara da Sanusi Adamu wakilan muryar Amurka ne daga jihohin Kaduna da Adamawa da su ma suka halarci wannan taro kuma sun ce taro kam tubarkalla domin sun karo matuƙa gaya.
Dama ka san shi aikin jarida wani abu ne wanda yanayi yana canzawa, an zo mana da abubuwa na zamani da irin yadda ake kanta kalubale na aikin mu da kuma hanyoyin da za a wajen ganin an maga duk abin da zai iya zama matsala musamman ma dai tun daga kalubale na zamani ga kuma yadda mutum ya yi aikin da zai da to ya ga sabon kalubale da zai za a yi
to da ku yi abubuwa da dama waɗanda a da can watakila ma nake ganin kaman ban na buƙatar su amma yanzu na gane muhimmanci ga musamman masu sauraron mu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka yake to kuma Allah ya kare yan jarida. Yanzu kuma bari mu koma gefe Sahab Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin baki daya za mu kawo muku hira da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ci gaba da ziyarar aiki da yake yi a nan Amurka. Kamun zuwan ka jami'ai da ke kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya. Menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar shugaban Amurka Barack Obama?
Da farko ina so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ce musu G7 wato manya guda bakwai. Sun kira ne Niger Jamus. Sun nuna mana damuwarsu akan rashin tsaro a Nigeria ballantana a arewa maso gabas. Suka ce in ga musu abin da ake ciki na ga musu suka yi alkawarin za su taimaka. Yasa da na dawo muka yi kokari muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su yan Boko Haram suka yi na kona makarantu da asibitoci da karya gadoji da kuma sauran barna dai da suka yi. To waɗannan bukatu su ne na tattara tun da ni an kira ni an tambayi bukatu da muke za mu aika musu wani manyan kasashe guda bakwai kuma na taho da shugaban Amerika da kofi nashi. To yanzu a ce me aka yi jiya ne na gashi ko shekarun jiya to sai a dan ba da lokaci
haka. To tunaninka game da wannan matsala ta Boko Haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun za an zafafa kai hare-hare? Na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun Amurka. Amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a ƙasashen Iraki da kuma Afghanistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan. Wani irin taimako Amurka za ta bai wa Najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a ƙasashe da shiga ba?
To ai abin da ya auku Afghanistan da Syria wanda kai magana ba iri ɗaya bane na Najeriya. Najeriya ai kaga mu akwai ga makwabtanmu da Niger da Chad da Cameroon kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda yan Boko Haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su tada bom su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin. Saboda haka mu duka yanzu nan in an ce ana ta kai ba a ta kaya. Saboda haka duka yanzu mun haɗa kanmu za mu yaƙi Boko Haram. Shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force.
Haka an kira da tambayar da nake waɗannan hari da yawanci Boko Haram ke hari sarika noki suke yi abinda suke a Iraq kenan abinda suke a Afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana bama ba mai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi taya Amurka za ta taimaka muku yayin da ita ba ta samu nasara ba inda ta fito ko kuma inda take yaƙe yanzu
taimakon Amurka nawa ne shine ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da ƴan sandanmu akan abun su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da Afghanistan da Syria su koya mu mutanenmu amma ai ka sani akwai asali a Najeriya akwai masu unguwanni akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna saboda haka abin da muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sari ka noke
waɗanne irin dabaru kuka bullo da su tun kama aiki na samun nasara kan waɗannan yan bindiga wadda baka tsohuwar gwamnati da ka gada daga gunsu ba su yi amfani da su ba
wai tsohuwar gwamnati ba su yi amfani da su ba saboda ba su dauki abin da muhimmanci ba yaya za a ce sojojin Najeriya wanda suka yi yaƙi a Bama suka yi a Congo suka yi a Liberia suka yi a Sierra Leone suka yi a Sudan a ce sun kasa sarrafa ƙananan hukumomi 14 cikin ƙananan hukumomi 774 kafin ma su fara yakin sari ka noƙi saboda haka gwamnatin da ta gabata ba ta da niyyar ta san yadda ta yi ko ta ci yakin Boko Haram amma mu muna da niyyar Boko Haram mu san yadda za mu yi da su da yardar Allah
a nan ka buƙaci kayan aiki tsohuwar gwamnati ta fidda kudade masu yawan gaske domin yaƙi da Boko Haram an ce kusan biliyoyi sun kai 30 na dalar Amurka a cikin shekaru biyar me yasa za ku sayo kayan yaƙi duk da an fidda waɗannan kudade ko kuke neman taimako
to ana tabbata ko shaji sojojin Najeriya su suke faɗi da bakinsu cewa an tura su wajen faɗa babu kayan aiki saboda kudin da aka ce an fidda shin an sai kayan aiki nan ko ba a sai su ba in an sai su waɗanne ne aka saya
to an ce ka buƙaci takardu daga wajen manyan hafsoshi game da yadda aka sayi makaman nan haka ne ka buƙata kuma ƙananan sojoji suna kuka cewa ka gudanar da bincike saboda manyan su sun arzurta daga wannan harka ta Boko Haram
eh za a bincika
mai girma ka yi maganan zuwan ka kamar yadda abokin aiki na tambaya ka gaji matsaloli ga matsala dai daya a majalisa kun zo kuke da gwamnati kuke da rinjaye amma an kasa fidda shugabanni akwai maganan cewa ka sa baki ciki don a warware wannan matsala me yasa baka sa baki ba ciki
saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaben shugabanninsu amma kuma jam'iyya jam'iyya ce tunda ta matakin jam'iyya suka ci zaben to dole su saurari jam'iyya saboda haka bai kamata in fito in sa baki ba amma akan ɗan jam'iyya ne ni ina magana da shugaban sauran shugabannin jam'iyya yadda ya kamata a tafiyar da wannan rikici tsakanin 'yan jam'iyya a majalisa ta dattawa da ta ƙasa
mai girma shugaba Buhari kana gani waɗanda ka gaji mulki gunsu ba su yi daidai ba da suke zaɓen waɗanda suke so su yi aiki a wuraren nan haka a kai ta yi a baya an ana gani da ka sa baki da duk wannan an kau da shi
haka ake gani amma menene ƙa'ida ƙa'ida su 'yan majalisa su aka ce su zaɓi shugabanninsu amma jam'iyya tana da magana a kanta saboda haka kowane ne shugaban ƙasa in har yana so nuna wanda yake so ko wani abu ne to a yi aiki ta jam'iyya ba shugaban ƙasa zai fito ce shi ya fi ƙarfin jam'iyya ya fi ƙarfin 'yan majalisa shi zai yi naɗi sha'anin yin naɗi bai kawo zama lafiya dole a bi ƙa'ida
akwai cece-kuce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi akwai ɗan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ƙa'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kuɗaɗe ba shin kana ganin kuɗaɗen nan da farko gwamnati da ka gada daga hannunta ne ta adana waɗannan kuɗaɗe ko ina aka samu su, kuma na biyu za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kuɗaɗe ko dai yadda aka raba su yanzu shikenan yayi.
To akwai ka'idoji, ni dai abin da zan tabbatar shi ne zan goyi bayan abu ka'ida, saboda ko bayan na tafi kada a bar kura abu kaya.
To daga ƙarshe me zaka ce dangane da aikace-aikacen kafofin yaɗa labarai?
To ina fata za ku rika yin bincike kafin ku faɗi wasu labaran, balle waɗanda za su ɓata sunayen al'umma ko kuma kamar majalisa ko ministoci ko dai wani sashe na gwamnati, a tabbatar da labarin tukunna.
Ran kada dai an bani hannu cewa mun na yi maka tambaya ta ƙarshe, amma ka rubuta makala a jaridar Washington Post cewa ba za ka naɗa ministoci ba sai watan tara. Me yasa ka ɗauki wannan mataki? Biyu, ba ka ganin waɗanda suke sukar lamirin gwamnatinka suna da hujja, suna cewa kana gani ka gama iya sanin komai, ba ka kuma son naɗa ministocin nan, ka fi son aiki da waɗannan waɗanda ke ƙasa da su?
To ka gani ɗaya daga cikin matsalolinku kenan ƴan jarida, wanda a Amerika kuke zaune ko a Najeriya.
Okay.
Akwai abin da ake kira ƴan jarida su rika yin bincike. Shekara 16 na PDP, gwamnati 8, ga mun wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta? Su ma su kenan, ba dai mu da muka zo muka samu wannan katawara a ƙasa ba, ma ku bi sai a rika shawai ba a yi ministar ba sai an jima.
Mai ba shiga ƙasa mun gode ƙwarai gaske.
Saro baki dai kuma abinda ya sauka kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu saki dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Kiba Hero je done wanda ya daidaita sautin shirin, anan ni sahabo Imam Aliyu zan daka ta in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida sahabo, to ko me sarkin Sudan na Wurno ke cewa game da zuwan Buharin Amurka?
Kowa yana so ma ya zama abokin Najeriya yanzu, da ba wanda ya ba wanda yake so ya zama abokin Najeriya, musamman ma kafin election din nan, kafin kuma ba mai zuwa ma Najeriya, wanda yake Najeriya ma san yake gudu.
To sai a biyo mu shirinmu na hantsi a ji abin da ya sa sarkin Sudan na Wurno din ke cewa a yanzu kan kowa so yake sha hannu da Najeriya. Yanzu kuma ga na kwanta gore ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda yanzu haka yake nan Amurka, yana ran gadin kwanaki hudu. Ya ce a cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su aika aukawa ƙungiyar Boko Haram da suka addabi arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban ne ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon. Ya ce Najeriya za ta jagoranci sojojin takwarorinta na ƙasashen Chad, Niger da Benin, kuma sai sun ga bayan ƙungiyar ta Boko Haram. Shugaban wanda shi ma ɗan arewacin Najeriya ne, inda Boko Haram ta fi ɓanna, ya ce ana samun nasara yaƙi da wannan ƙungiyar, sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba. Shugaba Barack Obama ya buƙaci ƙasar Iran da ta saki Amerikawan nan uku da take riƙe da su, kana taimaka ta nemo cikon na huɗu wanda aka yi imanin cewa yana wannan ƙasar. Mr. Obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu Amerikawan nan da aka tsare su ba bisa ƙa'ida ba. Obama dai yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a Facebook. Ya ci gaba da cewa wajibi ne a sako su Jason Rezin da shi da Pastor Said Abedemi da kuma Amir Hikmati, da wanda yake tsohon sojan sajaman jan ruwa ne, kana ƙasar ta Iran ta taimaka ta nemo Robert Levinson. Ya ce akwai buƙatar waɗannan mutane su dawo gida cikin iyalansu. Jiya Talata ne ƴan ƙasar Burundi suka fita domin kaɗa ƙuri'ar da bayan sa ya biyo da tarzoma na yunkurin da shugaban da ke kan karagar mulki Pierre Nkurunziza laye zaɓe zagaye na uku. An ji ƙarin bindiga da fashewar gwamnati.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya tayani gabatarwa, da wanda ya ba da umarni CD, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Harmon, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.